الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na ego mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 28 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 12 ga watan 12 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata Sayyidul Istighfar kamar yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana daga cikin zikirin safi da yamma shin tana da wani adadi to shi do abinda yazo na addu'a matukar shari'a bata ba wannan addu'a adadi to bai dacewa mutum ya yanka mata wani adadi na musamman sai dai kamar yadda a dunkule ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi idan yayi addu'a yakan maimaita sau uku kamar yadda hadisin da yake tabbatar da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mummunar addu'a ga kafiran Quraishawa zan Allah ya maimaita sau uku shine yace Allahumma alayka bi Quraish Allahumma alayka bi Quraish Allahumma alayka bi Quraish sai da ya maimaita sau uku da sauransu akwai hadisai waɗanda suka nuna idan yayi addu'a yakan maimaita sau uku to dan haka dai asali mutun yayi ta sau daya in ya maimaita sau uku wannan kuma ba laifi gane ko ita sayyidul istighfar wanda tana daga cikin zikirin safi da yamma domin ma'anonin da ta kunsa ma'anoni ne waɗanda suke wato sun kai gaya sun kai matuka shi yasa ma aka ambace ta da sayyidul istighfar shine yake cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kaga farko da ni ka buɗe addu'ar kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kalima ta tauhidi kace ya Allah ina tabbatar maka anta rabbi kai ne ubangiji na mahalicci na abun bauta ta daya daya la ilaha illa anta babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in banda kai. Kaga anan wato al-iqrar ne bit tauhid, tabbatar da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kace khalaqatani ya ubangiji na kai ne ka halicce ni. Kaga anan me kake tabbatar masa tauhidur rububiyya bayan ka tabbatar da tauhidul uluhiyya cewa ibada cancanta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kace khalaqatani kai ka halicce ni wa ana abduka, kace masa ni ne bawanka ne. Kaga anan kana tabbatar da ubudiyya, ma'ana kaskancin ka cewa kai matsayin bawa ne kaskantacce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika, kace kuma ni ina nan akan alkawarinka wanda ka dauka tsakani na da kai na kadaita ka da bauta, domin alkawari ne kowane bawa kafin ya zo duniya sai da ya dau wannan alkawari cewa zai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ba zai yi shirka ba. Tun muna tsatsan mahaifinmu na farko annabi Adam alaihi salam, wannan alkawari muka dauko shi, kamar yadda a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. To wannan alkawari ne wanda kowane bawa tun yana tsatsan mahaifinsa na farko annabi Adam ya dau alkawarin zai kadaita Allah da bauta, ba zai yi shirka da shi ba. To shine kace wa ana ala ahadika wa wa'adika, ya ubangiji na ina tabbatar maka ina nan akan alkawarinka. Lafazin al-ahad da al-wa'ad dukkan su mutaradifan ne, kusan ma'anarsu daya, sai dai akwai dan bambanci takaitacce. Mastaqatu kace iya gulgudan iko na, iya gulgudan iyawata ina kan wannan alkawari. Kaga wannan bawa yana tabbatar ma kansa kasawa da gajiyawa. Sai kace abu ulaka bi ni'matika alayya, ya ubangiji na ina tabbatar maka da ni'imominka da ka jaddada mu sun wuce lissafi. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ina tabbatar maka wato da ni'imominka wanda ka jaddada a kaina. Wanda kaga anan akwai kubuta game da wato karfi da dabara da duk wani wayo, kai imanin cewa duk wani abu wanda yake tare da kai na ni'ima ba wayanka bane, ba karfinka bane, ba dabararka bace, kyauta ce ta musamman ubangijinka subhanahu wa ta'ala ya nufaci ka da ita, kamar yadda ya faɗa wa ma bi kun min ni'imati fa min Allah. Shine yace abu ulaka bi ni'matika alayya, ina tabbatar maka ya ubangiji na game da ni'imominka da ka jaddada mu. Sai kace wa abu bi zambi, ya ubangiji na ina tabbatarwa da cewa ni dai mai laifi ne. Wanda wannan gaba mutum ya tabbata cewa shi mai laifi ne, sababi ne wanda yake na samun gafara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba a shari'ar mahaliccin kowa da komai, hatta a shari'a ta shaidani, idan ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne, to a cikin kashi 100 kana da rangwame akan abin da doka ta tanada, kusan ko kaso nawa ne kamar yadda suke faɗa, in dai ka tabbatar da cewa lalle kai kai laifi ba kai musu ba, to kana da wani kaso wanda yake na rangwame. Sabani ga wanda yayi musu yayi gardama, shine suke cewa ya ba shari'a wahala. To kaga wannan gaba da kace abu wa abu ubi zambi, ya Ubangiji na ina tabbatarwa ni dai mai laifi ne, wanda in ka koma addu'o'i na annabawan Allah da Allah ya kissanta mana a cikin Alkur'ani, galibi suna amfani da wannan gaba na tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa su masu laifi ne. Ka dauka babanmu Annabi Adam da matar shi Hawwa da suka ci itaciyar da Ubangiji ta'ala ya hane su su ci, da za su tuba me suka faɗa, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ubangijinmu, mu dai mun zalunci kawunanmu domin mun ketare dokarka, in har baka gafarta mana ba ka ji kanmu, to tabbas za mu zamanto daga cikin tababbi. Haka Annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya kashe ran da ba a bashi izini ya kashe ba, mi ya faɗa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara Allah innahu huwal ghafurur rahim. Yace ya Ubangiji na, lalle ni na zalunci kaina domin na kashe ran da ba a bani izini na kashe ta ba. Yace ya Ubangiji na, ka gafarta mu. Ubangiji ta'ala ya gafarta masa, domin shine mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, kuma shine maji kai game da bayin sa mu'mini. Haka Annabi Yunus alaihi salam, kamar yadda Allah ya faɗa, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak sai ce inni kuntu minadh zalimin. Shine anan kace wa abu ubi zambi, ya Ubangiji na ina tabbatar maka cewa ni dai mai laifi ne, faghfirli roƙonka nake ka gafarta mu, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, domin babu mai gafarta ma bawa zanubansa in banda kai, kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Ali Imran, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ba mai gafarar zunubai in ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Don haka ita wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci, sayyidul istighfar, kenan tana da cikin zikirin safe da yamma. Duk wanda ya yi ta da safe kafin yamma, in Allah ya karbi rayuwarsa, ya mutu akan tauhidi. Wanda ya yi ta da yamma, in Allah ya masa rasuwa kafin awayi gari, ya mutu alal fitra akan tauhidi. Allah ya samu dace. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna kan gabar da malam yake faɗa, yake cewa wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid dini. Bayaninmu akan wannan gaba ya gabata a darasi da ya wuce, wanda malam yana bayani game da tushen sunna, agun masu ita su ne ahlus sunna wal jama'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa kiyama. Wanda bayani ya gabata, abinda malam yake nufi da as-sunna anan shine al-aqida, wanda bayani ya gabata daga cikin magabata aqida sukan ambace ta da suna as-sunna. To shine yace yana daga tushen wato aqida agun ahlus sunna wal jama'a, shine tarkul khusumati, wato dena jayayya wal julusi da zama ma ashabil ahwa'i tare da ma'abuta san zuciya masu bin ra'ayi waɗanda suke gabatar da tunaninsu da ra'ayinsu akan nassi na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ake kira ashabul ahwa ma'abuta san zuciya ko kace musu al-mubtadi'a yan bid'a an gane ko wanda jama'u ne da dama wanda ababi na aqida su ne ake kira al-mutakallima wanda su sukan gabatar da hankali akan nassi in nassi ya ci karo da hankali to sukan aje nassi su gabatar da abin da yake hankalinsu to su ne ake kira ashabul ahwa ma'abuta san zuciya kenan masu bin ra'ayi su ne kenan al-mubtadi'a yan bid'a shine malam yace wa tarkul kusumati wato tushen aqida a gun ahlus sunna wal jama'a tarkul kusumati shine daina duk wata jayayya da duk wata gardama ga wadan tare da wadanda suke ma'abuta san zuciya wal julusi da zama tare da su shine malam yace wa tarkul mira'i da barin gardama wal jidali da jayayya wal kusumati da duk wata hayaniya fi dini wato game da addini wanda mun yi bayani a darasi da ya gabata ayoyi ne na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wajibi ne mutun ya kaurace ma dan bid'a ya daina zama da shi ma'ana kar ka maida shi abokin zama domin guba ne daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala na fada wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri innakum idzan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a ubangiji ta'ala na fada wa qad nazzala alaykum fil kitabi tabbas ubangijin ku ya saukar muku a cikin wannan littafi ku mu'minai an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirce musu ana izgili da su ubangiji ta'ala yace fala taq'udu ma'ahum kar ku sake ku zauna tare da su gane ko kar ku sake ku zauna tare da su masu kafirce ma ayoyin Allah masu izgili da ayoyinsa ubangiji ta'ala yace kar ku zauna da su hatta yaqulu fi hadithin ghayri sai idan sun kutsa cikin wani zance wanda yake na daban ba wannan ba sai yace innakum lalle ku idan in har kun ci gaba da zama da su ubangiji ta'ala yace misluhum kusan da cewa tamkar su kuke ku da su duk daya domin yarda da kafirci kafirci ne duk wanda ya yarda da kafirci to tabbas shi ma ya kafirta shine yace innakum idzan misluhum lalle ku kusan da cewa in har dai kun ci gaba da zama da su to ku tabbata kun zama tamkar su to wannan aya ita ce dalili na farko akan kaurace ma waɗanda suke mubtadi'a da zama da su aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma alqauni zalimi. Ubangiji ta'ala yace in kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu game da yin izgili da ba'a, Ubangiji ta'ala yace fala taqau fa arda anhum, ka bujire musu, ka kauda kai ka manta da su. Hatta ya kudu fi hadisin gairi, sai idan sun kutsa cikin wani zance na daban, sai yace wa in ma yunsiyan naka shaytanu, idan shaytani ya mantar da kai naka tashi ka bas, idan ka tuna, Ubangiji ta'ala yace fala taqau ba'da zikira, bayan tunawa kar ka ci gaba da zama da su, kar ka ci gaba da zama da waɗanda suke azzalamai bayan tunawa. Kenan in har shaytani ya mantar da kai naka tashi ka bar musu gun, to da zaran ka tuna, Ubangiji ta'ala yace to kar ka ci gaba da zama da su. To wannan aya ita ce dalili na biyu. Dalili na uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Ubangiji ta'ala yace kada ku karkata izuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu. Fatamassakumun nar in har kun karkata izuwa gare su, to ku tabbata wuta za ta damke ku. In ku wuta ta damke ku, wa malakum min dunillahi min awliya, ba ku da wasu masoya waɗanda za su ba ku tsaro da kariya game da azabar Allah, min dunihi, in ba Ubangijin da ya halicce ku ba. Thumma la tunsaruna, sannan ba za a taimaka muku ba. To wannan aya da ita malamai suka kafa hujja akan kaurace ma wato dan bid'a da daina zama da shi. Haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yadda almajirinsa wato ya rawaito daga gunsa, shine ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Almajirinsa shine Ashhab, shine yake fada kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa yake cewa, istadalla Malikur rahimahullahu ta'ala min hadhihi al-aya ala mu'adatil qadariyya wa tarki mujalasatihim. Qala Ashhabu an Malik la tujalisil qadariyya wa adihim fillahi, sai yace li qawlihi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir al-aya. Al-Imam Malik yake cewa kada ka zauna da al-qadariyya. Qadariyya wata jama'a ce waɗanda suka kore wato al-qadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka ce ai bawa shi yake halittar ayyukansa, kuma komai sabo ne, sai in wai bawa ya aikata sannan Ubangiji ta'ala zai san da cewa bawa ya aikata kaza. Akwai kuma al-qadariyya wanda yake kiransu al-jabariyya, kamar yadda bayani zai zo nan gaba a darasin mu insha Allah. Shine yace karka, wato shine yace kai kiyayya, karka zauna da su kuma kai kiyayya da su saboda Allah. Al-Imam Malik sai ya kafa hujja da wannan aya. To haka dalilan suna da yawa, hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, wanda kar mu manta ya gabata na daga cikin su hadisin da ke cikin wato al-Musnad na al-Imam Ahmad, haka nan as-Sunan na al-Imam Abu Daud, hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu mastata'a, duk wanda ya ji labarin bullar dajjal daga cikin ku, manzon Allah ya ce yayi ta kansa, yayi nesa da shi iya gulgulan iko. Duk wanda ya ji labarin cewa ga dajjal nan ya kullo ya bayyana, manzon Allah ya ce mutum yayi ta kansa, ya nisance shi iya gulgulan iko. Maza Allah sai yake faɗa, yace fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, mutun yakan iya jema dajjal shi yana zaton cewa shi mu'mini ne, ba za a iya juya shi ba, maza Allah yace fa ma yazalu bihi hatta yattabi'ahu lima yarama ahu min ash-shubuhat, ba zai gushe ba tare da shi sai ya zama zage-zage, ya zama dan rakiyar dajjal saboda abinda zai nuna masa na shubuhuhi. To kaga wannan shine malamai suka ce asali game da kaurace ma waɗanda suke yan bid'a, kar mutun ya maida su abokan zama saboda za su jefa maka shubha, abinda za su iya rikitar da kai. Kuma wali yazi billahi, in ba kiyayewa ta Allah subhanahu wataala sai kaga mutun ya rikida ya zama kamar su, kamar yadda daman wani daga cikin magabata yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, wanda yana daga cikin mu'allaka ta Tarfa ibn al-Abd al-Bakri, shine yace anil mar'i la tas'al, game da halayyar mutun da dabi'ar sa yace la tas'al, yace kada ka tambaya. An gane ku? In dai kaga mutun to kar ka tambayi wai wane menene halayensa, menene dabi'unsa, yace kar ka tambaya. Wa absir qarinahu, lura da abokin shi, ka lura suwa ne, suwa ne ne abokansa. Sai yace fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, domin dukkan wani aboki da abokinsa yake koyi. Shine Hausawa suke cewa abokin barawo barawo ne. An gane ku? Idan kaga mutun yana abutta da mutanen kwarai, to ka tabbata shi ma mutumin kwarai ne. Idan kaga mutun yana abutta da mutanen banza, to ka tabbata shi ma irin su. Mai hankalin yaga mutum bai tambaya cewa menene halin shi, menene dabi'ar shi, abokansa yake lura da su. Shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wato ɗayan ku yayi nazari game da wanda zai yi abutta da shi, saboda ita dabi'a mai nasuwa ce. Maza Allah ya ce fali yanzur ahadukum man yukhalid, ɗayan ku ya tsaya ya lura da wane ne ya dace ya yi abuta da shi. To kaga duk wanda yake zama da waɗannan ma'abuta san zuciya mubtadi'a, to za a wayi gari shi yana ganin cewa shi ya wannan ba za su iya juyar da shi ba, to wannan zama da su zai kai shi ya zamanto ya rikida ya koma kamar su. Amma dukkan wasu al'amura na mu'amala ta duniya Allah bai hane mu ba, hatta da waɗanda suka kafirce masa. Amma na kamai da mutum abokin zama, to ka tabbata cewa ɗan uwanka ne wanda yake ahlus sunna, mai kokarin bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Shi yasa daga cikin magabata suke irin wannan wasiya, na kaurace musu kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada, yake cewa la tujalis ahlal ahwa'i fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulubi, yace karka zauna da ma'abuta san zuciya, sune yan bid'a, yace domin zama da su yace mai sanya zukata ne rashin lafiya, yakan sanya zuciya rashin lafiya, rashin lafiya a ma'anance ma'ana irin wannan mummunan kuduri nashi, to zai iya goga maka. Haka daga cikin magabata Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wani mutum ya zo gunsa sai yake cewa ya Aba Hamza, yace laqitu qauman yukadhibuna bishafa'ati wa bi azabil qabr, yace na hadu da wasu mutane waɗanda suke ƙaryatar da ceto a ranar kiyama, kuma sun ƙaryatar da azaba ta kabari cewa babu ita. فقال انس بن مالك سيئ اولئك الكذابون فلا تجالسهم, waɗannan sune tatattun makaryata, karka zauna da su. Kaga wannan yana nuna mana duk mutumin da zai watsar da wato sunna ya ringa bin san zuciyarsa, to bayyada cewa a maida shi abokin zama. To shine kenan malam yake faɗa, yace wa tarkul mira'i wal jidali wato fiddin wal khusumati fiddin, da daina gardama da jayayya da duk wata hayaniya a cikin addini, wannan yana daga cikin tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa. wanda dalili akan haka kamar yadda bayani ya gabata fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Ubangiji ta'ala yace kar ku zamantu daga cikin mushrikai, daga waɗanda suka rarraba addininsu suka zamantu jama'u jama'u, kowa ya kadi gabansa. Wannan hani ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kaga waɗanda suka gabace mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa su Yahudu sun kasa addini, sun kasu game da addininsu kashi 71, ƴan mushan kashi 72, wannan al'umma manzo Allah yace za ta kasu kashi 73, gaba ɗayan su ƴan wuta ne illa jama'a ɗaya ɗaya. Aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wane ne, yace su ne waɗanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan mai suke kan alqur'ani da sunna. To haka ubangiji ta'ala na faɗa ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru, ba wanda ke jayayya game da ayoyin Allah in banda waɗanda suka kafirce masa. Kaga wannan yana nuna mana a cikin addini jayayya da hayaniya haramu ne, baya halatta. Haka can cikin suratu Zukur ubangiji ta'ala na faɗa game da wato Isa ɗan Maryam alaihi salam, lokacin da aka buga musu misali game da Isa ɗan Maryam alaihi salam, su waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa wallan ma duriba ibnu maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu. Ubangiji ta'ala yace ma darabuhu illa jadala bal hum qaumul khasim. Da aka buga musu misali game da Isa dan Maryam alaihi salam, ubangiji ta'ala ya samar da shi ba tare da uba ba, da kuma kasancewar shi annabi Isa bawa ne na Allah, manzo ne nashi. A lokacin nan sai ga su suna bijirewa, sai suke faɗa suke cewa a alihatuna khairun amhuwa, wai allolin mu su ne suka fi amhuwa ko kuma shi Isa dan Maryam. Ubangiji ta'ala ya ce ma da raguhu laka illa jadala, basu buga maka wannan misali illa kawai domin jayayya da gardama. Sai yace bal hum qaumun khasimun, bari dai su daman mutane ne waɗanda suke masu jayayya, masu khusuma. Khusuma da jayayya ɗabi'ar su ce. Kaga wannan zargi ne da kushewa ubangiji subhanahu wata'ala yake a kan. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi, wanda hadisin na cikin al-musnad na al-imamu Ahmad da as-sunan na al-imamu Tirmidhi, haka kuma da as-sunan na Ibnu Majah, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, wata jama'a basu taba bacewa suka kauce ma tafarki na gaskiya bayan da suna kan shiriya, face sai an ba su gardama da jayayya. Duk mutumin da yana kan hanya ta gaskiya ya saki wannan layi, to ubangiji ta'ala sai ya gadar masa gardama da jayayya. Duk mutumin da ga gaskiya ta bayyana, ya san gaskiya ce kuma ya kauce mata, to zaka same shi gardama da jayayya. To irin wannan kuma shine wanda Allah ya fi kiyama, kamar yadda yazo a hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abghadur rijali ila Allah al-aladul qasib, mafi kiyamar mutane a gun Allah shine mutum wanda yake mai yawan gardama, mai yawan jayayya, shi Allah ya fi kiyama. To shine Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa yake cewa man ja'ala dinahu gardan lil khusumati akthar at-tanaqul, duk wanda ya maida addininsa wato kamar gwada dadin hannu, abun gwada dadin hannu ne ga jayayya, shi dai ayi ta rikici, ayi ta jayayya, to zai yawaita
wato shine ciratuwa daga nan sai kaga ya koma nan daga nan hannu sai kaga ya ko ya zo da wani sabon addini in dai mutun ya mai da cewa kawai shi lamarin sa na addini a yi ta jayayya a yi ta tattaunawa to kullun ka gan shi yana canza sheka yana zagwa da sababbin abubuwa shi yasa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri ya faɗa ga wani mutum da yazo ya nemi cewa wai su yi tattauna su yi jayayya su yi muhawara akan lamarin addini sai yace masa ana ku yace amma ana faqadu ubsirtu dini yace sani dai ni ka san da cewa ni dai Allah ya ganar da ni addini na yace fa in kunta ablalta dinaka faltamisu in har kai ka banda addinin ka je ka neme shi a ni Allah ya ganar da ni addini na garrama da jayayya in dai game da lamarin addini ne ni ba tawo bace ni na wadatu da abinda Allah ya faɗa da abinda manzansa ya faɗa in dai ya tabbata cewa Allah ne ya tabbata cewa Allah ya faɗa manzansa ya faɗa to ni babu wata jiya tare da ni maganar in yi jayayya bata ma taso ba قال المصنف رحمه الله تعالى والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تدرب لها الأمثال ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء إنما هو للتباء وترك الهوى مالم الله يجي كنسا نفتا يكي چيوا والسنة عندنا واتو سنة أغم معنا تفرق واندي يكي نبي سود قفا واندي إذا مواجبي أكن kowane mumini yabi wannan tafarki har mutuwa ta cin masa yace atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sune wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine tafarki daya daya wanda yake nabi idan aka ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya hada maganganunsa abinda aka cira aka rawaito da dangane ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa ko kuma abubuwan da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aka bashi labari biyi musu ba biyi inkari ba wanda wannan ita ce ake kira sunna ta kaririya to wannan wato sune kenan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama wajibi wato mutum ya bi shine malam yace wasunnatu indana sunna agummu ahlu sunna wal jamaa atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abinda aka rawaito da dangane ingantacce na maganganunsa da ayyukansa da tabbatarwarsa wannan shine sunna shine abinda ya zama wajibi mumini ya bi a rayuwarsa domin ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama dalil shine malam sai yace wasunnatu tufassirul qur'ana wa hiya dalailul qur'an wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take fassara alqur'ani ma'ana ita take fito da ma'anar alqur'ani a fili idan aka ce at-tafsir shine al-kashf wal bayan wal ibah ka yayi abu ka bayyana shi ka fito da shi fili a gane kenan abinda ake nufi.